Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com wanda ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 26 ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan manhajar Netflix. Shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana babban bakon da zai yi mana cikakken bayani akan wannan manhaja ta Netflix. Sannan kuma za mu ziyarci filin mu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim ta gayyato mana shugaban manhajar Netflix.
A yau shirin namu ya karba bakoncin shugaban manhajar Netflix ta yanar gizo dandalin da aka ware wa masu shirya fina-finan harshen Hausa don ba su damar cin gajiyar aikin su ta hanyar watsa shirye-shirye ga masu kallo a fadin duniya ta na'urori da ke amfani da yanar gizon. Malam barka da shigowa cikin filin namu na wannan lokaci.
Jama'a assalamu alaikum.
Za mu so ka gabatar mana da kanka.
To sunana Jamila Abdulsalam kuma ni haifaffen jihar Kano ne. Na yi rayuwata a Kano da kuma wasu sassa na Najeriya. Wannan shi ne takaitacce kuma ni dan kasuwa ne wanda yake gudanar da kasuwancinsa ta fannin zamani.
Da yake ka ce kai dan kasuwa ne kuma matashi daga arewacin Najeriya. To me ya hankalinka wajen kirkiro da wannan manhaja? Kai mana karin haske a takaice.
To wato manhajar Netflix kamar duk wata manhaja ce da ake da ita a fadin duniya kamar su Hulu, su Amazon, su Netflix. Abinda ya sa muka bujiro da wannan manhajar yawanci asan entrepreneur ko dan kasuwa na zamani, you know, kullun kana kallon matsaloli ne na al'umma sai ka bujiro da solution. To in ka kawo wannan mafitar, wannan mafitar kuma ta zama kasuwanci. Ba zan manta ba shekarun baya, kusan shekara 5-6 ko 7 baya, jami'ar Bayero da ke ina guest lecturer a can, so sukan gayyaci kamar masana ko suka je gayyaci Alinu, ba zan manta ba. So da aka gayyace shi zai yi speech, ni ma zan yi speech. So da ya fara yi sai na fahimci maganganun da ya yi, kusan matsalolin da yake faɗa akan masana'antar matsaloli ne da suka shafi kamar satar fasaha, that's piracy, you know, there and then, you know, tunda being an entrepreneur na fahimci inda aka iya magance wannan matsalar to akwai opportunity. Muka fara maganganu da shi, na gaya masa cewa wannan abu ne da za mu iya kawo ƙarshensa insha Allah. So bayan mun gama wannan sai muka fahimci cewa akwai matsaloli kusan manya guda uku a masana'antar, wadda waɗannan matsalolin in aka magance su lalle masana'antar Kannywood masana'anta ce wadda take da potentials da kuɗaɗe masu nauyi sosai. You know, matsalolin nan sun haɗa na ɗaya matsaloli na satar fasaha, producer zai yi content and wasu su sata su dora a YouTube and all. Then akwai matsala na abinda Bature yake ce ma accessibility, poor distribution channel. yanda idan kai film ɗinka kana dan Kano wanda yake a kasar waje ko wani sassa na duniya ba zai iya samu ya kalla ba. Na uku kuma sai quality, kai standard film wanda da ni da ke zamu iya zama mu kalla ba tare da muna jin ba dadi ba. Waɗannan matsalolin guda uku su muka bijira na cewa mu magance su mu gyara, kuma alhamdulillah yau shekaran mu uku kenan da wani abu. Mun gyara matsalar piracy, mun gyara matsalar na accessibility, tunda yanzu muna da kasashe wajen 98 da ake kallon fina-finan Hausa akan manhajar mu, kuma ba a iya dauka ko ai recording din content daga kan platform din mu. Sai kuma yanzu da muke sa kudade kuma mu ma muna shiga wajen production, so muna sa rai ya masana'antar film ta Kannywood za ta kai duk inda ake tunani za ta kai nan da shekara guda ko biyu masu zuwa insha Allah.
Haka arewacin Najeriya na da matasa masu ilimi da hazaka da baiwa ta hanyar nishadi da dama, wanda wani lokacin da dama basu ma san suna dauke da waɗannan abubuwan ba da na ambato. Shin wasu gudunmawa kuke bada wajen zakulo matasan don su ma su zo su bada tasu gudunmawa kuma su samu taro da sisi a aljihunsu, tunda ka ce nan da ɗan shekaru kaɗan ana ganin za a samu bunƙasa sosai a masana'antar?
Wato shi entertainment industry ko masana'anta ta fina-finai a duniya shakundum ce. Damammakin da take bayarwa ba wai film ne kadai ba. Yanzu kamar mu abin da muke kokarin yi akwai documentaries, akwai mutane kamar ni da wahala na zauna na kalli film daga farko har ƙarshe, amma zan kalli reality shows, zan kalli documentaries, zan kalli talk shows. To duk waɗannan abubuwa ne da muke kokari ne. Sannan kuma idan kika dauki Hausawa kadai a duniya, muna da Hausawa waɗanda ko suke iya jin Hausa ko suke iya fadar Hausa a faɗin duniya sun haura miliyan 120, you know. So ko waɗannan kadai ka mai da hankali cewa ka ba wa matasa damammaki ta su iya fito da content kowane iri ne. Kamar yanzu in kika duba TikTok, yawanci yan film ne su ma a TikTok, mutum zai zo ya yi creating content ya saka. To muna son maimakon ka dinga yin content kana saka kyauta, ka iya neman kuɗi da shi, ba wai ka yi content kawai ka saka saboda kai suna, wanda da yawa zaki gansu sun yi suna amma in kika tambaye su nawa suke samu ba sa samun ko sili biyar. To mu kuma da muke zuwa ta fanni na entrepreneurship, muna kokarin mu ba su base, mu ba su jadawali da idan kana dan arewa zaka iya ka samu wani guri da zaka iya saka abinda ka sarrafa. Sannan kuma baya ga nan ba wai lalle sai wanda yake jin Hausa ko baya jin Hausa ba, muna son mu karye wannan bariya din na cewa Kannywood ta malam Bahaushe ne ko malam Bahaushe za iya wa content. No, muna kokari. Yanzu barin baki misali, idan yau za ka yi wani documentary akan masarautar Kano ko ka ce the untold story about kamar marigayi Ado Bayero,
labarin da ba sani ba
akan marigayi Ado Bayero, ko kuma alaka tsakanin marigayi Ado Bayero da marigayya Queen Elizabeth, idan kai abin da kyau Bature ma zai zauna ya kalla, you know. So abin da mu muke bukata shine standard, mu kuma abin da muke so mu kawo kenan a masana'antar cikin yardar Allah.
To ana ganin har yanzu akwai sauran tafiya ga cigaban Kannywood idan aka kwatanta da sauran masana'antu da muke da su kamar Nollywood da dai sauransu. Ta ya kuke tattaro masu shirya fina-finai waɗanda kuke amfani da ayyukansu da za su yi gogayya da irin manya-manyan masana'antu da ake da su?
Wato shi kin san kowane sashe na duniya ko na Najeriya akwai irin baiwar da Allah yake musu. Mu ba kamar Kudu ba. Kudu su suna da baiwa na gudanar da kasuwanci kana kan ilimi, manufacturing, kamar inyamuri ana magana zaki ce manufacturing, kere-kere da fasaha. Idan Bayarbe kina magana zaki ce harkar ilimi, harkar bankuna, inshora da wai. Shi kuma ɗan arewa kasuwanci na trading, saye da sayarwa. So koya idan ka ɗauko wani abu wanda ba saye da sayarwa ba a arewa, yana da wahala wajen karɓuwa a shige shi, saboda mun riga mun saba da yanayin samun kuɗi na yanzu. Na siya abu yanzu na ɗan ɗora riba ta na saida. So lokacin da muka shigo abubuwan da yawa, tunda irin wannan kasuwanci ne da ke bukatar kuɗi mai tarin yawa, you know. In ma kana tunanin samun investor ɗan arewa zai tambaye ka to inan na saka kudin ina zanga kudin tunda mu magana ce ta yanar gizo baka samu daruruwan miliyoyi wanda ba za ka gansu ba ko naira ɗaya ba za ka gani a idan ka ba so abu ne da yake da wahala amma Allah cikin ikonsa saboda zamani ya zo kuma masu tasowa ƴan samari suna samun gogewa ana samun cudanya muna ganin ana kaiwa gaci gaskiya amma duk da dai hakan kamar yadda kika faɗa muna dan baya baya amma dai muna kawo ƙarfi insha Allah yanda zaki ga kamar in kika je kudu akwai kamfaninnuka irin su misali SpaceStar su waɗanda zaki ga yara ne suka taso kuma suka samu waɗanda za su mara musu baya to mu manyan mu waɗanda ko iyayen mu wanda ya kamata su mara mana baya su ma ba su gama fahimtar abun ba so mu din da muka shiga mu ya kamata mu dage na cewa mu tabbatar da abin ya dore sannan kuma waɗanda suke iyayen mu da kannan mu da suke tasowa mu tabbatar mun rike musu hannu muna sa rai technology da kusan gudanar da kasuwanci a cikin a zamani nan da shekara 5-10 masu zuwa arewacin Najeriya za a fafata da mu a duniya.
Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
To da yake ka taɓa batun kuɗi kuma duk wani abu a yanzu musamman da ya shafi harka akan yi shi ne domin nishaɗi da kuma samun kuɗi. Shin wasu dabaru aka bi wajen kwaɗaitawa masu ire-iren wannan baiwa su fito don su ma a dama da su a fagen da kuma ganin an yi gogayya da wasu ƙasashe da suka dare mu ta wannan fannin?
So wato abin jin daɗi shi ne kafin mu akwai wasu waɗanda kamar su Netflix ɗin da su Amazon da already ana biyan kuɗin subscription kafin ai kallo. So wannan ya ba mu dama da muka zo sai muka ce kafin kai kallo sai ka biya kuɗi. Misali za ka biya naira 1,000 a wata kai kalli duka fina-finai ko duka content ɗin da suke kan manhajar Netflix. So a wannan 1,000 da ita za mu yi amfani su waɗanda producoshi ko masu shirya waɗannan fina-finai da shi muke siya za mu siya muna siyan fim miliyan 1 miliyan 2 miliyan 5 muna siyan fina-finai da tsada. So mu kuma abinda muke duba shine yau idan muna da miliyan 1 subscribers kowa na biyan naira 1,000 a wata biliyan 1 kenan. So magana ce ta number wanda duk duniya yanzu akan wannan ake tafiya. Ba ka zuwa ka kasa abu ka ce za ka saida miliyan kaza a amma in kana cajen naira 5-5 ko naira 1-1 ko 1,000 idan ka ga adadin mutanen da za su kalla yau idan muna da subscribers 100,000 suna biyan naira 1,000 miliyan 100 kenan za ka samu a wata. So wannan ya ishe ka ka danna wa masana'antar su ma su samu kuɗin shiga producer ya samu cameraman ya samu ɗan kallo shi ma ya samu. So haka ake yi wanda muna ganin kamar yadda muka faɗa a baya nan da wasu 'yan shekaru masu zuwa Netflix za a ji ta a duniya insha Allah.
To in sake dawa kamar a misali a yanzu a ce ka gani
Shamsiya ba yar film bace. To kuma ina da nawa content ko ina da wani abu da nake so ni ma a saka min shi a wannan manhaja. Ni dole ne sai na kasance yar film kafin nan in kawo duk wani abu da nake da shi da nake so a saka shi a wannan manhajin ko kuma me abin yake.
Wato shi abinda bariyar da muke kokarin mu karya kenan na cewa ba lalle sai dan masana'antar ba kuma ba wani lasisi da ake a ce wai lalle wannan shine kai kake da shi kafin ka kawo film din ka Netflix. Once ka riga kai abin akwai ka'idojin mu ko minimum requirements mu da idan ka riga kai meeting kai production inda suka kai Netflix za ta siya. Bari mu baki misali akwai wata yar Gombe da ta yi mana maganar cewa ita ko tana son ta yi documentary akan kayan mata amma da turanci take so ta yi a arewacin Nigeria why the myth about kayan mata you know saboda da ta zo take mun maganar akan yan kudu suna kallon kayan mata as kamar asiri tsafi tsafi shi kuma dan arewa wada kila in za a yi wa yarinya aure babar ta ce ma za ta dauka ta bata wada kila kamar yan Sokoto and all so akwai bambance na fahimta sai ta ce tana son ta yi documentary akan wannan to kin ga idan ta yi documentary akan wannan cewa the myth of kayan mata charm or medicine wanda yake babu haushe ba ma zai so ya zauna ya kalli wannan saboda zai samu wayewar kai you know so waɗannan abubuwan su muke kokari mu kawo da wanda yake dan masana'antar da wanda ba dan masana'antar ba so long zaka yi adding value abinda muke so kenan
kinan idan na fahimce ka ko da wace yare ka zo za ku karba abinda mutun ya kawo domin ya samu karbuwa kamar yadda kake
kwarai da gaske
ba wai sai lalle harshen Hausa ba
lalle sai harshen Hausa ba kawai dai mu abinda muke kokari mu promote morality ba za mu dora abinda ya ci karo da al'ada ko addinin mu ba
to zuwa yanzu shekaru uku da farawa wannan manhaja na tabbata ba za a rasa kalubalen da kuka fuskanta ba
well kalubale da yawa dan ba wani kasuwanci da zaka yi wanda ba zaka fuskanci kalubale ba misali zan faɗi muhimmai guda biyu daya shine karan batun mu da takwarorin mu na Netflix mana tsakiyar kasuwanci suka rubuto mana da wasikar cewa mun satar musu fasaha na sunan mu mana Netflix na Netflix sai da muka zo muka yi tafafatawa a copyright commission kuma Allah ya ba mu sa'a muka ci duk da yanzu muna sare abin ya zama nasara tunda muna maganganu da su sai kuma kalubale na masana'antar kanta you know akwai shi duk lokacin da ka zo da bakon abu akwai dan kamar dakilewa da ake samu wanda shi ma yanzu ya riga ya zama labari mun zama abokai da duk wasu ƴan masana'anta an kuma sun fahimci cewa ci gaba ne muka kawo kusan yanzu kowa ya rungume mu ba abin da zamu ce sai godiya ga Allah
to duba da irin roman da ke cikin wannan harkar kamar yanda ka zayyana shin kuna samun goyen baya daga gwamnati ko kila masu ruwa da tsaki cikin harkar
well gwamnati bata shigo ba wanda kullun muna kira ga gwamnati harkar fina-finai harka ce da ya kamata gwamnati ta shiga kusan duk inda kika duba a duniya ana sanin ƙasa ne ta hanyar fina-finanta kamar Amurka da yawan mu wasu ba su taɓa zuwa Amurka ba amma saboda fina-finai da suke zaka iya bada labarin yadda Amurka take so mu ma idan muna son mu bada labarin ƙasar mu za mu iya badawa ne ta hanyar fina-finai da documentary da ake so ta nan muke tunani gwamnati ta shigo ta tallafa wa waɗanda suke production wajen yin abubuwan da za su taimaka wa ƙasar wajen bada labari ingantattu akan ƙasar sai kuma masu hannu da shuni har yanzu dai kusan a arewacin Najeriya kamar yadda na faɗa iyayenmu da manyanmu waɗanda suke gaba da mu ba su fahimci irin wannan sana'ar da ake ba you know tunda ba da ita suka saba ba har yanzu ba su kai ga shigowa ba amma gudunmawa da muke samu na daga arewacin Najeriya shine amma yi patronizing ɗinka aje ai subscribing wani abu ne muhimmi wanda kuma mutum zai bugi kirji ya ce ai namu ne yayi wannan wanda a yanzu haka muna iya fafatawa da abokan kasuwancin mu da suke kudu da kuma suke wasu sassa na duniya mu
wato dai a takaice a iya cewa a Najeriya kuma da sauran mutanen da suka san da ku an samu gagarumin ci gaba ko kuma karbuwa da kuma samun kudaden shiga muhimmi a
kwarai da gaske tunda na daidai mu ne na farko da muka fara arewacin Najeriya kuma bazan manta ba lokacin da muka zo mu fara da yawa an ce mana ba zai yi ba ma ai ba abu ne da zaka iya yi ba suwa ne sun yi makamancin haka sun kife and mu kuma kusan abin da mu muka fi yadda da shi shine ba wani abu da wani zai yi wanda mu ba za mu iya yi ba a matsayin mu na mutane so muka shiga tsawon wannan shekarun ba mu je ko ina ba muna nan sai ci gaba su wannan gagarumin ci gaba ne da muka samu sannan kuma bayan mu da yawa kamfaninnuka sun taso waɗanda su ma suke yi kuma in kika ga yanayin yadda suka fara mu suke kwaikwaya so lalle abu ne mai kyau kaga ka fara abu wasu sun zo sun fara kuma duka footsteps ɗinka inda ka dauke kafanan suke aje kafafunsu lalle abun alfahari ne gaskiya kwarai da gaske
so daga ƙarshe a Malam Jamilu wanda kika za kai wa matasa ƴan uwanka bana ce ka fita daga cikin matasa ba shin wanda jan hankali ko kira za kai musamman mata wannan fannin ganin kuma wannan aiki da kuke yi ko kuma kasuwanci da kuke yi kuna ta'amalli ne da kafafan sada zumunta da kuma yanar gizon ma karan kanshi kuma ga dimbin alfanu da kuma riba da ka zayyano mana a nan wanda da yawa muna da matasa waɗanda suke da baiwa irin naka fi amma ba su ma san suna da shi ba.
Babban kira dai shi ne matasa yanzu da yawan mu muna so mai kuɗi da wuri. Shi yasa zaki ji labarin wani abu da ake cewa ko nayi yake ko fai ake ta kokarin cewa zai fashe. To duk wannan alamu ne na da ke nuna miki cewa matasanmu muna ta so mu samu kuɗi dare ɗaya. Babu wani kuɗi da yake dorewa wanda ake samunsa dare ɗaya. Dole ne sai an yi gwagwarmaya. Wannan Netflix ne muke magana. Idan aka buɗe aka ga gwagwarmayar da aka yi a rayuwa suna da yawa. Har kayan miya na sayarwa har yau har gobe. Kuma duk inda na je ina iya faɗa proudly cewa ni ne kayan miya ne. So matasanmu mutane nawa ne za su iya su kwantar da kai su sayar da kayan miya so lalle ya kamata a ce matasa na ɗaya su ne da hankali wajen jajircewa a dage a yi haƙuri a duk abin da aka yarda da shi raguwar kuma a fawwala wa Allah ita kuma gwamnati abinda kullum muke faɗa shine ta kirkiro abinda Bature yake cewa enabling environment kamar social media da zaki ga yanzu wasu matasan sun maida sana'a because it's just like more like a last option baka buƙatar wani ya baka aiki zaka je ka kirkirar makanka aiki kuma ka samu kuɗin shiga so abinda gwamnati take buƙata kenan da ta kirkiri hanyoyin samun kuɗi ta bari su matasa za su nema ma kansu mafita insha Allah
to muna godiya da wannan dama da ka bamu muka zanta da kai
to na gode ne
da fatan in muka buƙaci irin hakan zaka
ina nan kowane lokaci insha Allah mun gode kwarai
kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu inda wakiliyar mu Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa da za ta gabatar da ita
Musa da barka mu da saki saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren yake girke a yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura wacce za ta gabatar mana da wani tabaka lashe ko kuma makulashe irin na kasar Zuru malama Ummu barka da zuwa
barkan mu dai Hajiya Binta
to malama Ummu na cikin ce zamu yi wani girki wai sunan shi cikaka
tabbas
Allah daya gari babban
Hajiya Binta
to shi wannan cikaka menene shi
wannan cikaka ana kiran shi lallaba zuru.
To wato kaman ka lallaba ne?
Kaman ka lallaba.
To.
Ka lallaba zuru.
To idan ina buƙatar in yi wannan ka lallaba a gidana.
Na'am.
Dame nake buƙata?
To abin da zaki fara tane da shine garin dawa. Ko a ce mu ce dawa da wake. Idan kika samu dawa da wake, kika gyara dawanki, kika gyara wakenki, sai ki hada, sai ki kai su nika. Idan kika kai su nika aka nuko, sai ki zo sai ki tankade su. Bayan kin tankade su, sai ki samu kuma toka mai kyau. Toka da irin wanda ake girki, irin ta murhu.
To.
To mai kyau zaki samu, ita ma ki tankade ta, ki ajiye ta a gefe. Sai ki samu to wannan kuma. Sabuwar tsintsiya tunda maybe yanzu ne zaki fara yin abun duk wanda zai yi cikaka din yana tashi tsintsiyar ta yin cikaka kamar yanda ake tsintsiya ta kada miya to su ma haka zaki ga akwai tsintsiya ta yin cikaka ta musamman a aji bayan kin samu wannan tsintsiya sai ki samu dakakken yaji bayan dakakken yaji sai ki samu kuka dakakken yaji wanda aka hada kika daka shi da sinadarin dandano in kina son tafarnuwa ne duk abin da kike so a cikin yaji ki daka da yaji
wato yaji mai dandano
yauwa yaji mai dandano sai ki samu akwai kuka sai kuma kanwa an kika tanaji wayannan abubuwa da farko zaki samu wannan shi garin dawa da kika tankade shi da wake wanda aka nuko miki dan kika samu wannan garin dawa daidai da kike da bukata zaki iba yanda kike ganin zai ishe ku sai ki kwaba shi dan ki kwaba shi zaki samu kanwa dama kin jikata zaki zuba ruwan kanwa zaki sa ya kuka kuma sil a ciki dan ki to ambincin ai za a yi shi kaman dai kwabin dan wake to amma kuma ba kwabin dan wake bane zaki kwaba shi kaman yanda ake kallalaba a cikin
wato zai kunna dan wake ruwa zai yi
ruwa to kuma ki kara mishi armashi ma kin ki sa mishi ko dan kayan yaji haka ko tarugu da albasa haka
haka
ka yanka ka zuba shi ko ma ka jijjiga ka zuba shi a ciki bayan nan kin gama kwabin ki ya koma kamar ka lallaba sai ki dauko kaskon suya kika dauko kaskon suya sai ki sa shi a wuta wani kika sa shi a wuta ki san mun ce ka lallaba zuru to mun wannan ka lallaba ta in zuru ba da mai muke soya ta ba ita wannan toka mai kyau da muka ce ka da ki tananje ta tun farko ita zaki dauko ni ka dauko sai ki zuba tokan a cikin kaskon suyanki ya dau zafi
toka da
kika sani hajabin dan kika zuba wannan toka a ciki sai ki bashi tokan ita ma ta dau zafi sai ki dauko wannan tsintsiya kika dauko wannan tsintsiya sai ki barbasa tokan haka
da shi wasa da shi a
fale-falen suya sai ki dauko wannan kwadi naki sai ki zuba
wato tokan ce a matsayin mai
tokan ce a matsayin
mai to da yawa ake sa ku kadan
a ba da yawa ake sa ba dai misali
kaman barbadawa
yauwa kika dauko wannan kwadi naki sai ki zuba in kika zuba zai ga su in ya ga su sai ki juya yana yake juya ka lallaba haka shi ma yake juya shi
wato in wannan gefen ya ga su zai daddako
wace daddako
sai kawai ka daga kuma
ka daga sai ka
mishi juyin waina
sai kai mishi juyin waina can ma in ya ga su sai ka kwashi haka haki tai harki
wato kenan ba zai kama kwanan ba
zai kama kwanan
albarkacin wannan
tuka albarkacin wannan tuka duk zubawa sai kin zuba wannan tuka
ka ji ba
eh duk zubawa sai kin zuba in kika kwashi na farko za ki kara diban wannan tuka ki kara zubawa ki kara sa tsintsiya ki kara kaman dai kina wasa haka da shi akan wuta sai ki zuba kullinki daga su juya bayan ma yaga su sai ki kwashe shi ga baki daya to shi wannan yaji da mai kadi da muka ce mutun ya taraje shi yanda muka sarrafa shi man kadi idan ka soya shi da tarugu da albasa zaka jijjiga sai ka sa sai ka soya man kadan ba wai mai yawa ba kamar yanda ake soya mai kici ki sa mishi albasa to shi wannan sai ka hada da tarugu saboda yayi kanshi idan kika gama soyawa da wannan yaji da muka ce a tanada sai a yaryada yajin sai a yaryada mai sai a ci
wato kadai kan kwadai dan na ji yau na wani
yatsi lafiya kan lafiya dai zaki ci hajiya mai
ta kin ga dawa
ga dawa ga wake
ga toka
ga toka
gaskiya ta kuma sannan kayan sinadarin
nan kala yauwa sinadarin nan da zaka saka a ciki
gaskiya an ba mu
ta ba na yanzu a ba bar kawai ba ki ga yanda nake ba
gaskiya
a ka ta ce to kin gani
ni ce sheda to malama ummu mun gode da wannan fatan mai sauraro zai gwada ya ga yaya shi wannan girki yake kuma da gaske ne zai iya fitowa ba tare da ya makale wa yau za a yi kallalla ba tare da mai
ba tare da mai ba kam
sai da ba mu alheri
amin ya Allah ka kaka wallahi a shatu
jama'a masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka jimriyoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa, wato Julie Lazarus Gresham, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.